Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani hari da makami mai linzami da rashin ta kai akan filin saukan jiragen sama a Odisha a jiya Asabar ya lalata hanyar jirgin ya maida ita bara amfani, in ji ma'aikatar sojin Ukraine. Wata da ta shaidi lamarin ta faɗa wa CNN cewa ta ga akalla jirgin yaƙi da ya gitta a kan birnin, an kuma ji ƙarar fashewan jim kaɗan bayan farmaki ta sama a kan birnin. A halin da ake ciki kuma, sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a yankin gabashin Donbas na ƙasar Ukraine a jiya Asabar, amma sun kasa kwace yankuna guda uku da suka auna, in ji rundunar sojin Ukraine. Wani bam da ya fashe a wata motar fasinja a Kabul a jiya Asabar ya kashe akalla mutum guda a cewar jami'ai. Wannan shi ne fashewa ta biyu da aka samu a babban birnin Afghanistan a cikin wuni biyu, lamarin da ya tada fargaban tsaro a jajiberin ƙaramar sallah. Fashewar ta kashe wata mace guda, kana wasu guda uku suka jikata, in ji Khalid Zadran, kakakin kwamandan birnin Kabul a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Wuni guda da ya gabata, an samu wata gagarumar fashewa da ta kashe masu ibada 50 bayan sallar Juma'a a wani masallaci a Kabul, yayin da ake fama da hare-hare a kan masallatai a cikin watan Ramadan. Babu dai wanda ya ɗauki alhakin wannan harin nan da nan, amma a baya rashin ƙungiyar IS a Afghanistan ta sha ɗaukan alhakin kai irin waɗannan hare-hare na bama-bamai. Sojojin Isra'ila sun faɗa a jiya Asabar cewa sun kama wasu mahara Falasɗinawa guda biyu wanda ake zargin su da harbewa da kuma kashe wani jami'in tsaro da yake gari a mashigar unguwar Yahudawa a yammacin kogin Jordan. Tsarin mutanen ya biyo bayan farautar su maharan ne jim kaɗan bayan harin da yammacin ranar Juma'a. Maharan biyu sun harbi jami'in tsaron ne da ke gadi a wajen Ariel, wata babbar anguwa da ke arewa da yammacin kogin Jordan, a daren ranar Juma'a a lokacin da suke cikin mota, a cewar sanarwar sojin. Firaministan Isra'ila Naftali Bennett ya miƙa ta'aziyyarsa ga iyalan jami'in tsaron da aka kashe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sake yin gargaɗi cewa Arewa za ta iya yin rigakafin amfani da makamanta da nukuliya idan an yi mata barazana, yayin da yake yabawa manyan hafsoshin sojin ƙasar da suka gudanar da gagarumin faretin soji a Pyongyang, babban birnin ƙasar, a wannan mako. Kim ya bayyana tabbataccen niyya don ci gaba da bunƙasa sojojinsa masu makaman nukuliya ta yadda za su kasance cikin shiri sosai da kuma daƙile duk wani yunkuri masu haɗari da barazana, kamar barazanar nukuliya da ke ƙara ta'azzara daga sojojin abokan gaba idan buƙatar hakan ta taso, in ji kamfanin dillancin labaran gwamnatin Koriya ta Arewa Asabar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai miki dole, kasuwa.
Masu sauraro, barkarmu da sake haduwa a shirin kasuwa akai miki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shiri ne da ke mai da hankali akan harkokin kasuwanci da hada-hadar kasuwanni a kasashe masu tasowa. A wannan mako mun jiyo irin wainar da ake toyawa a kasuwannin wasu daga cikin jihohin jamhuriyar Niger. Sule Mumuni Barma ne da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke muku lalle marhabin.
Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasarmu.
Zamu fara sabka a birnin Maradi da ake yi wa lakabi da cibiyar kasuwancin jamhuriyar Niger, inda wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya tantauna da masu sayar da kayan miya a babbar kasuwa don jin yanayin tafiyar harkoki a yau.
Dama masu sauraro, sunanka da sana'arka?
To, sunana Al-Qasim, kuma sana'ata kayan ligi. nan cikin babban kasuwa nake sai da su.
To yaya wannan kasuwa ta ku take taya yanzu?
Mun safta ne kasuwa ta mu ta yanzu dai gaskiya. To sai dai mu ce alhamdulillah. Kaya dai tukuna hayyo babu wani abu wanda ke da tsada kamar gabara. Yanzu gaskiya kaya duk abin da ka sani dai muna samu shi da sauki. Abinda ke da kai garin mu nan wurin bangaren albasa alhamdulillah. Bangaren shu alhamdulillah. Carrot dan nan ne gida muke masa. Nan muke san shi gaba wuri su marana ake kawo mu shi ta makiki. Don yanzu rabon mu daga carrot nan Nigeria tun bara. Rabon mu daga carrot nan Nigeria. Bangaren cucumber ita ce muke dan samuwa daga Nigeria ana kawo mu. Yawa bangaren tumatir kuma wanga ne namu na madawa. Eh bangaren atarugu shi ma dai hayo je ba mu shiga dai na Nigeria ba amma dai yanzu ba a samun petitwa irin waccan wanda mata ke samun sauki garita danya busassa ce.
Sunana Saladin Mustafa Musa, sana'ata kasuwar miya kayan busashi.
To mi za a cewa game da waɗannan kayayyaki naku a halin yanzu?
Tare yanzu akwai tafarnuwa, tugan dai ta shi, mai gogo, tumati da sauran kayayyaki da akwai su kayan yaji. Kasuwa dai an gode ma Allah yanzu. Zaman dai haƙuri ne ake yanzu, kasuwar zai. Kamar wata Allah sa mu gauce ta lahiya da alheri.
Sunana Abdulrashid Mamman, babban kasuwa ta Maradi. Sana'ata ta kayan ɗanye ce nake saida. Duk kusan abin da za a kawo shi ne muke daga Najeriya sannan shigo na ƙasar Nijar. Wani abin ko da za ka sauya daga can an riga an sauya da kuɗi da tsada. Sannan an biya mai mota da abin da zai ci har zuwa nan. Ko da ma ya tsada idan aka zo wani abu sai ka tara ma ya lalace. Shi ne ba daɗi, shi ne ake tawa ma da jama'a. Shi kuma dangance da yanayi da ake ciki na kasuwa ba da garin ba ne.
Dami-dami ne kuka yi kawowa kai ɓangaren?
Ina kawo kwambutar, sannan muna kawo faburandu. Muna kawo cucumber, shu, albasa duka muna kawo su insha Allah. To fata na ƙarshe a yau da mu da masaya muna son da mu da masayan kayan mu kowa ya ta haƙuri da juna. Tunda ko tsare aka samu ba da garin bane insha Allah yanayi ne kuma zai wuce.
Ni ne malam mai nama nan kasuwa. Sai dai mai hamdala ga Ubangiji. Tunda abubuwa ne da sun tsananta yanzu sai a hankali. Cikin rihin asiri Allah dai ana yi dai. A dabbobi ma ba a misali sun tsananta sosai. Yanayin lokaci ne kawai shekala ce. Sannan kuma baki suna shigo mu masu saye. Duk suke ƙara sawa abubuwan busashe suna ƙara.
To yanda masu sayarwa ke kokawa a game da rashin samun ciniki da ƴanci jijjan kan hanya. Ita kuwa jama'a a nata bangare na korafi akan tsadar ababen masarufi a wani lokacin da hukumomi suka bada sanarwar sassauta harajin kayayyaki da dama. Har ila yau muna babbar kasuwar Maradi.
Naman ma ya ƙara kuɗi, ya yi tsada yanzu. A da ana sayar da nama har na 50 amma yanzu babu nama 50 sai na 100 abin da ya sama. Nama ya ƙara kuɗi, ya yi tsada, kuma babu sauki. Ba sauki. Su ba masu naman sun ce dabbobi sun yi tsada.
A da in ka zo sayayya gaskiya da dala 100 ka haɗa kayan miya nan dai cikin garin Maradi. Amma yanzu dai gaskiya sai a hankali. Su ma masu saidawa sun ce ba daga gare su bane. Kenan muna kira ga gwamnati a sassafta musu mu mu samu sauki talakawa ko ba haka ba. Yawwa.
To daga Maradi shirin kasuwa a kai miki dole ya nufi da magaram inda Tamar Abari ta zanta da wasu fatake mata dake zagayen kasuwannin Nijar da Najeriya. Sun kuma yi mata bayani a game da tafiyar kasuwa a halin yanzu.
Inda sunana ina zuwa mai adowa, ina siyo mataloli, ina kawowa kwai da lemu na budo'i, kuma ina zuwa murya ina karin dina, ina zuwa gada ina ka albasa dogo, ina zuwa ina kawo yan awaki haka da icce. Duk abin da muka gani ko akan hanya daukowa muke.
To yaya haraka kasuwa?
Haraka da alhamdulillah za a ce an gode wa Allah. Gaskiya kasuwa ba yadda ba ta yi. Yau a ji daɗi gobe a juya.
Yanzu wannan kayayyakin duka ke kike kawo su?
Ni nake kawo su.
Yaya ne kike kina kawo su?
To muka siyo kaya daga kasuwa muka to muka yi lodi. Matsalar mu hanya ce matsalar mu. Cije-cijen hanya.
Wasu kuɗaɗe da ake biya a hanya?
Ƙwarai ko akwai kuɗaɗe. In dai hanya mai ado ce akwai kuɗaɗe da ake biya. Muna biyan dubu-dubu, muna biyan 2,000. Kan mu zo gida muna biyan wala wajen 5,500. To wajen hanyoyin wannan ne dai na ƙauyuka karta ce dai kana da alhamdulillah shi kenan babu wani cece. Eh karta da ce ba.
Kamar su icce ma da kike ka babu wani matsala?
Icce ba matsala, takardar icce akwai ta da ake kana iya daukan ta sati, kana iya daukan ta wata. In ka biya baka da matsala.
To yaya batun ciniki?
Ciniki ana samu alhamdulillah. Duk tunda in kai dauko kaya kamar laji na mai aduwa kan subdu ka saida kuma yaka koma
yanzu wannan buhunan kidahun da na gani da su hada su dankali nake gani ga sunan da su doya duka daga mai ado ne kike kawo
daga mai ado ne kike kawo
to ya tsarin cinikin nake kamar kawai zawa ne ake a sai a baki kudi hannu
eh to wasu suna daukan na sati wasu ko kudi hannu suke dauka eh cika biya suke dauka
kenan kina yin cika biya na sati
ina yin cika biya na sati
mai ne ake cika biya
cika biya muka zo ran ladi war haka tun muna gida mata sun zo ko ne dauka yaje ya saida subdu kuma ya ka kudi subdu ake balasu da daddare
to kuma wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su
to bangaren bashi gaskiya akwai matsaloli tsakanin mu da mata ƴan uwan mu inda in ka zo daga kasuwa sai a zo ana maka dariya amshi kayanka kamar yanzu za a ka maka shuru sai ka ji babu in ka nema ma macen wataran ta gaya ma magana ana sa matsaloli gaskiya shine ma ke kamu matsalar jari
yanzu wannan iccen kan iccen nake kamar nawa kike saida su da wannan tuluna ga randuna duka nawa kike saida su
eh to kan icce muna saro shi dala 80 mu zo mu saida shi jika to shi kuma tuluna muna dauko randuna a dala 60 mu zo mu saida su jika su ma jika nake saida su tulu kwalla 40 muke saro su mu saida 100 to su dai cije-cijen dakon su ne sabke dora shi ne matsalar tulu da randa
wannan kuma da nake gani kamar kayan yara ne halawoyi ne na yara da biskit da sauransu su ma
haka nan muke saro su su wannan daga mai ado muke dauko su sashe ne in ka dauko sashe a dala 100 ka sai da 150 zabuwa dai arme haka mata da namiji ina saro su jika 5 yanzu sai da su jika 10 kaza da zakara ko ina saro su jika 3 yanzu sai da su jika 5
idan muka isa gundumar Rigegime ta bangaren da jihar Difa ke iyaka da kasashen Chadi da Najeriya wasu ƴan kasuwar da wakilin muryar Amurka Abubakar Isa ya tuntuba sun bayyana damuwa ne akan tsayawar al'amuran kasuwanci sakamakon matsalolin tsaron da suka janyo dakatar da kasuwancin kifi da na tattasai lamarin da kai tsaye ya shafi sauran harkokin kasuwanci
sunana Walima Mala Amadu ana kasuwar Gegine ina sai da sutararen wuta su kulatiyam sutar mus haka to yanzu dai gaskiya a lokacin nan na yanzu gaskiya a da akwai ciniki yanzu harakan komi ya tsaya komi bayya shiga bayya fita sai ka tashi ka tai kasuwa ka wune baka zuwa da daidai da naira 2,000-3,000 ma da kana zuwa da wajen 20,000-30,000
ne ne malam su dai a kasuwar Gegine to kasuwa dai da alhamdulillah yanzu dai fi sabilillah kasuwa tunda harakan corona nan yazo shiga kasuwar ta zo ta fara jan baya kuma yazo yanzu kuma da harakan Russia da Ukraine da yazo ya shiga aka zo aka ce muna alkama yayi sara kasuwar duniya dai komai yazo ya jagule yau inda spaghetti da da kake saye 6,000 yau ya zama 7,500 zuwa 10,000 kana abubuwan da data laka yake iya saye daidai gurgudo yanzu yazo baya ya samu kuma ga babu kudi kuma gashi harakan lak da kuma wanda suna zuwa suna kama kishi yanzu shi ma gwamnati ya hana an ce su fita babu kasuwa babu kuma kasuwa abin da akwai kira sada
to masu sauraro nan shirin kasuwa akai miki dole na wannan mako ke kammala kamar yadda aka ci shirin ya jiyo ne daga wasu kasuwannin jihohin Maradi da Magaram da Difa a madadin waɗanda suka bada gudunmuwa Tamar Abari Mansur Sani da Abubakar Isa ni Sulaiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku alabama alheri
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Assalamu alaikum sunana Reverend Buba Aliyu chairman na Fulani Christian Association in Nigeria kuma chairman na Fulbe Outreach International ina kawo gaisuwa wannan abin da annoban da yana tasowa daga kasashen duniya to bisa ga namu duban na littafin Bible yayi magana shiki maimaitawar shari'a sura ta 28 daga aya ta 15 yana magana ne cewa lokacin da mutanen Bani Isra'ila suka kaushe ma Allah suka kaushe ga nufinsa da ayyukansa dole bala'ai kamar haka su same su misali ga abubuwan da aka gabatar musamman a aya ta 59 yace in har mun kaushe ga ubangiji ubangiji zai kawo su tutuka iri daban-daban da ba su da magani su addabe mu iri waɗanda suka samu masarawa me yasa wannan su tutukan suka samu masarawa domin suna ganin cewa kamar ikon da ke wurin su kamar sun fi Allah iko ta dan haka Allah ya nuna musu cewa ya fi su iko shi yasa ya kawo musu wannan bala'i me zamu yi da wannan abin da yake addabar mu a duniyar a yau abu na farko shine sai dai mun koma ga Allah mu koma ga Allah shine mu kawo fukatan mu gaban ubangiji domin mu tuba gashi kabila na ta sama kabila dangi na ta sama dangi yaya suna ta sama yaya kasa yana ta sama kasa mutane kowane rana jini ake zubaswa da ba adadin su ba dalili wannan yana nufi mu tuba mu koma ga Allah shi da yayi mu da ya aje mu da ya arzuta mu da ya ba mu basira da ya ba mu ganewa mu dogara gare shi mu yi ma kanmu adalci kamin mu yi ma waɗanda suke baya mu adalci waɗanda suke baya mu kamar haka ko a addinan she ko a sarauta ko irin sarauta na shugaban kasa sarauta na gwamnoni sarauta na jihohi sarauta na local government sarauta irin na gargajiya sarauta a kowane hali mutuna shewa akwai wani sarkin sarakuna shine Allah wanda yana sama da mu yana gani abin da muna yi in mun koma gare shi shi zai warkar da mu shi yasa a cikin littafin tarihi ta biyu suransa ta 14 aya ta 7 yake magana da cewa in mun koma ga Allah shi zai warkar da mu in mun yi addu'a gare shi shi zai sartake mu ya warkar da kasan mu abinda muke nema anan shine abinda ya kamata mu yi shine mu koma ga Ubangiji mu yi addu'a gare shi shi zai warkar da mu shi zai sartake mu domin shi kadai ne sarkin sarakuna shine kuma mai adalci dan haka ina kira ga kristocin duniya da masu addinin duniya da waɗanda suna kira sunan ubangiji mu yi addu'a gare shi mu koma gare shi shi da yayi mu da shi da ya bar wannan ciwo ya fito a duniya zai iya ya warkar da mu domin sunan sa ya samu daukaka
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zamu yi magana ne akan cutar hangum Hangum cuta ce da ake yawan kamuwa da ita sakamakon wasu ƙwayoyin cuta yakan fara ne da zazzabi, ciwon kai, gajiya, rashin son cin abinci, sai kuma kumburin haba ko fuska. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da warhaka.
Masu saurare barkamu da wannan lokaci.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar
Cutar hangum wani wata cuta ce wadda take yaduwa sosai a cikin al'umma kuma ƙwayoyin cuta nau'in virus suke kawo ta ana ce musu mumps virus wannan shike kawo ta tana da saurin yaduwa cikin jama'a kuma wanda yake da dauke da cutar zai iya yada ta kamar kwana 7 zuwa 10 kafin ta bayyana a jikin shi sannan kuma zai ci gaba da yada ta har kusan kwana 5 zuwa kwana 7 bayan ta bayyana a jikin shi
cutar hangum tana da saurin yaduwa
tana da saurin yaduwa sosai kuwa
ta yaya mai ita ke iya yada ta ta mu'amala ne ko kuma ta numfashi
ta numfashi misali ko tari ko atishawa ko da ta gaisawa misali saboda zai iya taba hancin shi ko yawunsa ko wani abu haka to kuma idan yazo ya kama wani wuri ka taba ko kuma kuka gaisa da shi zai iya yada ta zuwa ga wanda bai san da shi ba kuma babban matsalar shine da yake tana iya yaduwa kafin ma a gane mutun yana da cutar
menene ma alamomin cutar
akwai mutane da dama wanda za su iya yin cutar ma ba tare da wani alama ba amma alamar da tafi bayyana shine mutun ya dan samu kamar mura yaji yana samun ciwon kai ya gaji jiki ba karfi da sauransu sannan kuma sai kumburi zai iya zuwa ya zama gefe daya na habashi ko duka gefunan biyu da kuma kumatinsa wani lokacin kumburin nan yana da zafi amma mafi yawancin lokaci babu zafi
to likita kai magana game da yadda cutar ke yaduwa kace ko ga mu'amala ko atishawa shin cutar tana da alaka da mura ne
eh tana iya dan sa mutun ya samu abu kamar mura haka saboda yawancin kin san ita kanta mura mafi yawancin lokaci kwayoyin cutar na nau'in virus ne ita kuma mumps nan ita ma nau'in virus din ce
kamar tsawon wani lokaci cutar ke dauka a jikin shi mutun kafin ta bayyana tunda mun gane cewa yakan fara ma yada ta kafin ta bayyana shi a jikinsa
ta kan yi sati 1 zuwa sati 2 kafin ta bayyana a jikin mutum ne akan samu waɗanda tana iya yin sati 3 kafin ya samu alamomin cututtukan amma mafi yawanci daga sati 1 zuwa sati 2 ne
to likita suwa suka fi barazanar kamuwa da cutar a cikin al'umma
duk wanda bai samu allurar rigakafin shi hangun din ba ko kuma bai taba yin hangun din ba to yana da hatsarin kamuwa daga wannan cuta amma wanda ya taba yin cutar su da wahala ya kamu amma zai iya kamuwa sannan wanda ya samu allurar rigakafi shi ma da wahala ya kamu da cutar
to likita tunda cuta ce wacce take da rigakafi kaman da wani lokaci ake yin rigakafin cutar
yawanci akan yi kamar misali a tsarin allurar rigakafi na Najeriya akan yi allurar ta rigakafin daga wata 12 zuwa wata 15 sannan kuma ana yin abin da ake cewa booster wato kokarin karfafa garkuwar jikin a shekara 5
menene illar cutar hangum idan ba a dauki matakin da ya dace ba
mafi yawanci ba ta ba su wata matsala amma akwai illoli da ake gudu babban illa da aka fi gudu shine in ta kawo ciwon meningitis tana daga cikin kwayoyin nau'in virus da suke kawo viral meningitis wato ya zama ya shafi tantanin da iya wasan karau ya zama tantanin da yake rufe kwakwalwa ya samu kwayoyin cutar sun shiga sun kawo matsala sai a samu sankarau daga wannan virus tana iya kawo abin da ake cewa encephalitis wanda shi ainihin kwakwalwar take shafa kuma yana daga cikin abin da ake gudu na wannan cutar saboda mutum zai zama bai san a hayyacin shi ba sai ya zama kuma ta bar wasu matsaloli nan gaba ko ji ko gani da sauransu sai ya shafuwa sannan akwai waɗanda suke samun abin da ake cewa pancreatitis tantanin wannan bangaren jiki da mai kama da tantani da yake bada sinadarin insulin wanda idan ya kasance babu insulin din ake samun diabetes to wannan kwayar cuta takan iya shafar shi wannan pancreas sai ta kawo abin da ake cewa mumps pancreatitis mutum zai samu tsananin ciwon ciki kasa da kirjin shi kadan kuma ciwo ne mai zafin gaske kuma yana yin baya har zuwa kashin baya wanda yake faruwa daga shi wato wannan mumps sannan tana iya shafar bangarorin kwayoyin halitta ga namiji tana iya shafar marinan shi kuma ya fi hatsari ga namiji saboda zai iya kasancewa kuma in aka samu matsala ba zai haihu ba a rayuwa bayan ya samu wannan cuta mata akwai inda suke kwayayensu abinda ake cewa ovary shi ma wannan kwaya za ta iya shafar su to amma yawanci su idan sun samu za su samu ciwon ciki ne da sauransu in sun warke ba ta faye hana su samu haihuwa ba daga baya amma ga da namiji akwai hatsarin zai iya kasancewa bayan cutar bai samu haihuwa ba
to likita shin akwai wani yanayi ko kuma lokaci da aka fi cin karo da cutar
ba ta da wani lokaci fa kusan kowane lokaci aka samu masu ita za su iya yada ta cikin al'umma babu wani takamaimai lokaci amma za ta iya yaduwa wani lokaci yanayin lokacin zai kasance ba wai dan ita kwayar cutar bace, amma saboda yawan lokacin zai kawo canji na mu'amalar jama'a. Misali, a lokacin sanyi mutane sun fi zama a wuri daya a cikin daki kuma a rufe tagogi, to kin ga idan ya kasance an samu da wani da yake da cutar a wannan lokaci, in yayi atishawa ko tari a cikin dakin da yake rufe da mutane da dama, kenan mutane da dama suna cikin hatsarin daukar wannan cutar.
To misali, idan mutum ya kamu da cutar, yaro ko babba, yaya ya kamata a yi jinyar sa?
To tana daga cikin cututtukan da ake cewa rigakafi ya fi magani, saboda babu wani takamaimai magani da za a yi amfani da shi, illa iyaka ana ba da shawara idan mutum yana cikin jin gajiyar nan ya kwanta ya huta, in yana jin ciwo ya dan sha magani kamar paracetamol. Wani lokacin in yayi zafi sosai, akan masu samun habar ta zafi sosai sukan dan sa kankara haka dan sam dan sauki a wurin, sannan yanayin abincin da sai an tauna shi sosai sai su dan kauce mai na dan lokaci, saboda rage motsa wurin zai dan kawo saukin ciwon. Amma babu wani takamaimai magani da za a bayar da zai maganinta.
To likita, tunda cuta ce wacce take da rigakafi, kuma ya kamata a ce mutane sun je sun karbi wannan rigakafin cutar, yaya za mu kwatanta yawan mutanen da suke kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya?
To wani lokacin takan zo a cikin yanayin annoba, zaka ga in ka zaga gari mutane da dama zaga kowa fuska a kumbure saboda hangu, dan ba zan manta ba muna yara an taba yin irin wannan annobar, har aka tsorata ma aka ce idan ka game wannan cutar ko sanne ma in ka ansa zaka kamu, saboda yanayin tsananin yadda take yaduwa cikin al'umma. Kuma da bukatar idan aka ga ko mutum ya kamu da cutar nan, to ya dan kauce wa mutane na dan tsawon lokaci, kwana 5 zuwa sati da, saboda kada ya ci gaba da yadata. Yana daga cikin hanyoyin da za a taimaka dan samu saukin yadata cikin al'umma.
To likita, ni na kan ga kamar mutane ma ba su dauki cutar hangum kamar wata cuta mai tsanani ba, wani jan hankali za ka yi wa mutane? Saboda za ka ga misali wani lokacin yaro yana fama da ita sannan kuma a tura shi makaranta, wani jan hankali za ka yi wa iyaye mata da kuma mutane baki daya domin ganin cewa an dauki wannan abu da muhimmanci? Idan yaro ya kamu da cutar, a san yanda za a killace shi, a yi masa maganinta don gudun kada ya yada ta ga sauran jama'a ko kuma sauran yara 'yan uwansa.
To gaskiya ne, a mafi yawancin mutane ba lallai wai ya zama cutar ta zo da tsanani ba ta kawo musu matsala. To amma abin la'akari shine idan aka yada ta din, baka san mutane nawa ne kuma za su samu mai tsananin ba, baka san mutane nawa ne za su iya samun matsala daga cutar nan ba. Saboda haka yana da kyau idan aka tabo aka ga alamun mutum ya kamu da cutar nan, dan nesa da jama'a na dan lokaci kankani ne zuwa sati guda, dan insha Allah an samu sauki, in makaranta yake sai koma makaranta, in wurin aiki yake sai koma wurin aiki, kuma asibitoci idan ma'aikatan lafiya suka ga mutum da irin wannan da bukatar a bashi abin da ake cewa excuse duty, wato damar cewa ya nesanta daga wurin aiki har sai ya samu sauki.
Ta masu sauraron mu, kada da ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Jule Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.